Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su yi kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 22.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da safiyar rana Asabar. Sunana Sarfili Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Jama'a Amurka sun faɗa a jiya Juma'a cewa mutumin da ake zargin sa da kai hari a tashar sojan ruwa dake Florida dalibi ne kuma dan asalin Saudi Arabia ne. Hukumomi sun ce mutane hudu da mahari ne aka kashe a cikin lamarin. Ana gudanar da bincike akan musabbabin kai wannan harin. Wannan mummuna harin harbe-harben shine na biyu da aka kai wa tunga sojan Amurka a cikin wannan mako. Hali da ya faru ne a tashar jirgin ruwa na Naval Air Station Pensacola da ke jihar Florida. Shugaban Amurka Donald Trump da ya yi Allah wadai da harin, kada ya jaddada sakon babban sarkin Saudi Arabia yana mai cewa.
The king said that the Saudi people are greatly angered by the barbaric actions of the shooter. And that this person in no way, shape, or form represents the feelings of the Saudi people who love the American people so much.
Ya ce al'umman Saudiya sun fusata da wannan mummunan hali na harbe-harbe, kuma ko shakka babu wannan mutumin ba shi da dabi'a ko kuma bai tabbatar da hali na mutanen Saudi Arabia masu tsananin kaunar Amurkawa ba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ba za ta bada haɗin kai ga raguwar tsare-tsaren binciken tsige shugaban ƙasa Donald Trump ba. Kamar yadda kuka sani, binciken da kuke gudanarwa na tsige shugaban ƙasa ba shi da wani tushe, kana ya saba wa sharuɗa da kuma tsarin tabbatar da adalci, a cewar wata wasiƙa daga Pat Cipollone, lauyan shugaban ƙasa zuwa shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai Gerard Nadler. Wannan martanin na zuwa ne kasa da sa'a daya kafin wa'adin da aka ginda yawan lauyan shugaban kasan ya kare a jiya Juma'a da rana akan ya tabbatar da ko zai wakilci shugaban kasar a zaman sauraren binciken da majalisar ke gudanarwa. Cipollone ya faɗa a cikin wani wasiƙa cewa, ku dakatar da wannan binciken yanzu, kana kada ku ɓata lokacinku wurin sauraren wata magana. Lauyan ya kara jaddada sakon wato Twitter da shugaban kasa Donald Trump ya fitar yana mai cewa, idan kuna son ku tsige ni, to ku yi shi yanzu kuma ku yi shi cikin gaggawa, saboda mu samu shari'a ta adalci a majalisar dattawa, kana kasarmu ta samu ta ci gaba da ayyuka da take yi. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan diplomasiya da shugabannin hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi wata ganawa a wannan mako domin tattaunawa akan sake gina garuruwa da ƙauyuka wanda yake ƴan awarin Kamaru ya ɗaiɗaita. Gwamnatin Kamaru ta ce tana buƙatar taimakon sake gina Kamaru da wato makarantu da kuma gine-ginen jama'a da aka lalata su. Masu halartar wannan zaman da sun ce a shirye suke su bada taimakon su, amma dai suna so su tabbatar da an kawo ƙarshen wannan yaki. Prime Minister Joseph Dion Gote ya ce wani shine ya jagoranci wannan tattaunawa a madadin gwamnati, ya roki kasashen waje su taimaka wurin sake gina wato ƙasar Kamaru bayan shafe kusan shekaru hudu ana zub da jini a yaƙi nan da aka kashe dubban mutane, kana aka lalata wato garuruwa da ƙauyuka da dama. Ngute ya ce galibin al'umman kasar ji sun gwammace da samun zaman lafiya saboda sun gaji da kisar gilla da ake yi a kasar.
The label of Cameroon being a peace-loving and stable country has been destroyed, and Cameroonians of all walks of life.
Kasar Cameroon da aka santa a baya da zaman lafiya kuma kasa mai ci gaba yanzu Dr. An lalata ta. Ya ce ‘yan kabaru daga kowane matsayi da kuma ko’ina a cikin ƙasar suna tunanin cewa lokaci ya yi da ya kamata su koma a kan abin da aka sansa a kai na ƙasa mai zaman lafiya, ƙasar da wasu ‘yan wata ƙasa ke neman mafaka a ciki, kanan ƙasa da ke karɓar mutane amma ba ta yi fatali da su ba. Amurka ta kakaba ta kunkumai a jiya Juma'a kan wasu mutane uku 'yan asalin Iran masu ba da goyon baya ga shugabannin 'yan bindigar Iraki a kan zargin da ake musu cewa suna da hannu na iza zanga-zangar da ta girgiza ƙasar Iraki.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Abari ya huce.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin Abari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Barka da asuba.
Barka ka dai.
Ya baki.
To baki kam alhamdulillah.
Ko mu ma mun ce alhamdulillah tunda mun ci fula. Lalle wannan fula ka tallata ta.
Wato ai
abin da
ban mamaki ba wai nan magana nace fula.
Eh.
Wai ba wanda ba ya san abin da ake kira fula.
Na gaya maka ban taba jin wannan sunan fulan ba amma wannan fulan
da kika ci.
Ana ma
mu ya sami miyar kubewa.
Miyar kubewa, miyar kubewa ma.
Mu ta kuto maki sai da muke kiran ta. Miyar goro.
Ai shi ne matan ga tace mu wai tace mu nace miyar menene?
Miyar goro.
Sai tace mu miyar goro nace miyar. Tace ai, mu san sai kubewa nace ta yau ne. Yau za mu ci fula da miyar goro.
Abin da ba ya ban mamaki har da ƴan uwan abokan aikin na wasu harsuna
na
Sudan da Somalia
suka ce duk sun sai
suka ce da suna abincin yayi kama da nasu
ashe duk abincin mun da iri daya ne
an to lalle ka gaskiya ka
ai wannan zuwan su ne ya fadi kan gaba gashi da baka ga kwaso gara basa
na kwaso gara basa na kwaso gara basa ta bakar juma'a
amma
ne to ba bakar juma'a gara basa ne
juma'a gara basa waɗansu sun yi tambayoyi da dama yaya ta ma na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tambaya akan cewa menene yasa ake kiran wannan ranar wai Black Friday gashi kuma tace wai gashi an yi Thanksgiving an ji daɗi sai kuma a wayi gari a ce wai Black Friday bayanan guda biyu muka samu na ɗaya ana magana cewa lokacin da aka fara wannan gwanjon sai mutane suna fita ko yanzu ba wai fasawa akai ba fa mutane suna fita sai a zo a fita a dandazo mutane shiga shago jidali, biyan kuɗi jidali, dawowa gida jidali.
Biyan kuɗin ma ya fi zama jidali, ba ma ɗauka kayan ba biyan kuɗin.
Ni ba na ka ba na ce maka da daje na ga layi ya fita daga wani layi har ya ko ina na shiga sai in kama hanya in fita ce ni wannan layin ba da biza ya yi ba.
Ni kuma ainihin ɗan Najeriya ne. Yanzu ɗan Najeriya baya bin layi. Wato ba na magana kin san ni har yanzu bakwa America ne, har yanzu ina koyon darussa. Wato kamar yadda na faɗa miki, wato wannan na ɗaya daga cikin darussan da na koya, wanda ma ina fatan ina ma dai a ce ƙasashen mu na nahiyar Africa sun ɗauki irin wannan ɗabi'a ta Turawa. Kin ga wannan biki ne da za a ce babban biki ne
na shekara.
Amma maimakon ƴan kasuwa su yi amfani da wannan dama su tsawwala farashi ta yadda talaka zai matsu zai nemi kamar irin ga Kirsimeti ko kuma sallah da muke yi a can. To nan kin ga wai sai a yanke farashi, wasu ma a rabin kuɗin kai, wani ma kamar kyauta ma aka
yi. Ai, kamar yadda muke bayyanawa na sanyi na a cikin bayanai biyu da ake bayyana abin da ya sa ake kiran wannan ranar Black Friday din da muke cewa bakar Juma'a. Ka san masu harkokin kasuwanci na banki, misali in ka fadiri ka iya zama a cikin ja, ka shiga red, in kuma ka ci riba ka shiga black. To su abinda ake magana shi na Black Friday, ranar cin riba ne a wannan a garaba sannan. Amma duk da haka wato a cikin shekara duk cinikin da ƴan kasuwa ba su yi ba, a wannan ranar ne suke kyauta tuntun za su cinikin da ba su yi ba a shi watanni 11. To kaga wannan bisa ga yanzu na duba internet domin ji ainihin nawa aka kashe, suka bayyana cewa tsakanin ranar Alhamis, ranar cika-ciki, yawa to zuwa ranar Lahadi, ba a ma Cyber Monday ba kenan, wanda shi kuma gwanjo ne a internet shi kuma. To daga ranar Alhamis din zuwa ranar Lahadi, kamfanoni sun yi cinikin dala biliyan 68.
Miliyan 68
kusan 69 zan ce, dan da ɗigo 9
da gabana.
To banda na Cyber Monday
har da ni cikin
an kira da kudin ka a cikin wayannan kudaden, kuma na san yana abinda kuma zai kara burge ka shine ka gan akai Black Friday dinna sai ran Talata, kuma ran Talata da ta biyo bayan da akai Litinin dinnan, ran Talata da ta biyo bayan wannan makon ita kuma sai aka maida ita ranan ba da kyauta a nan Amurka. Wato duk wasu kungiyoyin masu zaman kansu turanar ne a hukumance duk mai niyan ba da gudunmawa su kuma a internet. Wato ana cewa
wallahi malama Grace, tunda wallahi wanda ya tassan da kwana, bari ta kwatance wanda ya tassan da kwana, wani bature na kawai ya kira ni yau ce ranar bada
abin nan na kyauta,
don Allah in nawa zan bada
haka,
ni ce na bada kaza, sai wani shi ma ya koma kira ga kaza, ana za a taimaka ma kaza, a taimaka kaza, na ce na bada kaza, wannan ko na ce, ni ce kai
haka ne, to haka ne za ka zo ka gani a internet ma ba sai ka je ko ina ba. Yau kuma sai na gani a internet din a ranar kyautan, wani mutum ne yana kokarin gyaran gidan shi sai ya fadi, yayi hatsari ya fadi, sai ya kai ga sai yanke mishi kafa. To sai yazo ya zama baya iya aiki, ba su da gidan, ba iya kammalawa ba. To ina jin ko a unguwa ko dai ya ne dai sosai, ranar bada kyautan nan sai aka zo kawai aka zo aka kwankwasa musu kofa, aka ba su wani dan ambulan da suka bude, sai suka ga an ba su kuɗi dala 50,000 da za su iya kammala gidan, kowaye ya bayar,
kuma an
yi kiyasi, sai aka ba su 50,000, aka kuma ba su insurance lafiya da zai kula da shi, mutumin wanda ya bayar ya bada ya biya musu insurance lafiya na shekara ɗaya.
Allahu akbar. Allah ka nuna mana waɗannan
ɗabi'u. Ka san makon da ya wuce in masu sauraro suka lura an maimaita mana shiri. To mun riga mun musu bayani na wannan abin da ya wakana sosai sosai, sai kuma
ya san wani abubuwa
suke na'ura
sai a hankali.
Auren raki ga munan da gaishe-gaishen auren raki waɗansu an riga an yi an wuce, to sai dai mun taya su fatan alheri.
Gaskiya.
Satin da ya wuce mun bayyana, sai dai kuma abin da aka so ba haka ta samu ba.
Gaskiya ne.
To duk da haka bari mu ƙara miƙa gaisuwa fata alheri. To bari mu fara da wannan auren da shi za a yi mako mai zuwa. Aure ne tsakanin Zaitun Abubakar Ladan da kuma Lieutenant Aliyu Munir Ja'far. wanda za a yi a ranar Asabar 14 ga wata, wato ma sati mai zuwa kenan, a layi lamba 48 Rimin Tsiwa Zaria. Rimin Tsiwa, ka san tsiwa kuwa?
Gaskiya na san abin da tsiwa.
To birnin Tsiwa, Rimin Tsiwa a Zaria. Za a yi walima, da kuma ka san auren soja ne.
Oh, to.
Yawwa, za a yi walima din nan da irin
fareti
nan na sojoji.
Na taimu na ba.
Shi kuma za a yi shi ne a layi 90B Hanwa Road. Wato kan layin Hanwa da ke GRA Zaria. To sai kuma wannan da kake cewa, mai kake cewa ne?
Mai zurfin ido.
Wannan aure mai zurfin ido kenan da za su gani, wanda za a yi tsakanin Deborah T. Kadan da Mannan P. Dakum ranar 21 ga watan Disamba da karfe 10 na safe. Za a yi shi ne a shell quarter majami'ar kokin da ke garin Jos, a kuma yi walima a wani wuri da ake kira Tamaral Event da ke hanyar airport da ke Jos. Sai kuma za a yi bikin sallaman ita amarya a sabon gari Koi ranar 14, wato Asabar mai zuwa kenan, da karfe 11 na safe.
Hakika ni ma akwai wato wata taimur na ita ma da za mu yi ga Hawwa'u Isiyaku da kuma Saminu Sama'ila, wanda su ma Allah ya kaddari wato za a daura aurensu a yau din nan, wato a majami'ar Ekwa da ke shiyar ko kuma unguwar GRA Katsina. Kamar yadda muka faɗa, a yau ne za a yi shi insha Allah. Kuma shi ma an ce wato liyafa za ta biyo baya a nan wannan majami'ar da misalin karfe 10. Muna fatan Allah albarkaci wannan aure, kuma ya ɗayyaba ya ba su zaman lafiya da zuri'a ta gari.
Amin.
To haka kuma akwai kuma irin wannan sakon, shi kuma na taya murna zuwa wato saboda ɗaurin auren da za a yi na Zumunta Williams Junior, wato ƙarami kenan ko? To da kuma amaryarsa Rita Olije, wanda ita ma kamar yadda muka faɗa a yau ne za a yi shi da karfe 10 na safe. Shi kuma za a yi ne a World of Life Convenient Assembly, majami'ar kenan da ke kal wato Tafawa Balewa local, a karamar hukumar mulkin Tafawa Balewa a jihar Bauchi. Su ma muna yi musu fatan alkhairi, kuma muna fatan Allah ya albarkaci wannan auren. To akwai kuma wani shi ma dai duka a yau, kai yau za a yi aure.
Yau za a yi aure. Yau sai ka tuna wani da ake labarin wai yana zuwa shi inda ake buki yake zuwa, ko buki ko mutuwa.
To bana lalle in yi wannan ranar sai ya gaji.
Sai ya gaji.
In ma abinci yake bi yau zai samu inda ba zai koyi. Adamu Suleiman ne, wato Adamu Suleiman Usman da kuma Deborah Jaufu, su kuma za a yi auren nasu. Muna taya su murna za a yi auren nasu a yau din nan, su ma da karfe 10 na safe a majami'ar Ekwa Gospel ta daya da ke tudowa da garin Jos Kwata ta yamma ga Bauchi, wato bayan Federal Secretariat kenan. Muna yi musu fatan alheri, kuma muna fatan Allah ya albarkaci.
To har yanzu akwai wani aure tsakanin Enoch Haruna da angonta aircraft man Joseph Samuel Ula, wanda za a daura ranar 7, wato shi ma yau din har yanzu da karfe 10 na safe a majami'ar Ekwa da ke katangan wadi, wato iyalan Baba Reverend Tambaya Jibrin kenan ke gayyatan yan uwa da abokan arziki zuwa wannan aure nasu na babban su, wato Eli. To har yanzu akwai wannan aure da za a yi, wanda iyalan wakilin makarantar Saminaka Alhaji Kabir Ibrahim Mato da na Alhaji Awalu Gambo, waɗanda suke gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa ɗaurin auren 'ya'yansu Maimuna Muhammad Kabir da angonta Kabir Awal Gambo, waɗanda za a ɗaura mu aure yau ɗin a Asabar ɗin nan a fada mai martaba Sarkin Saminaka da misalin karfe 10:11 na safi. Allah kuma ya bada ikon zuwa, amin.
To amin. Malama Grace, kin san a makon da ya gabata mun karanto kamar sakonnin
da ana ma magana,
amma na'ura dai Allah ya kaddare hakan bai
faru ba.
To amma bari mu taya su alheri, musamman wato Aminu Isa Wambai Gumel da amaryarsa Ruqayya Bashari Dahiru Dambacan, waɗanda tuni aka ɗaura auren su a makon da ya gabata. Kuma muna yi musu fatan alkhairi, muna yi musu fatan Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ɗayyaba.
Amin, amin. Sai kuma wannan shi ma da aka ɗaura makon da ya wuce, Diyar Salamatu Danjuma Lolo, wato Maryam dan Juma Mani da Emmanuel G Usman waɗanda aka daura mu aure makon da ya wuce. Kuma muna fatan an yi wannan aure a dace. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. Ne mu rera wakan amari tunda dai ba abin da aka yi cikin ƴan kwanakin da sai aure
ba kin gaskiya ce sai matsalar ban iya waka ba da na iya waka ba
da ka taya zurerawa
da na rera
da ka taya zurerawa
gaskiya
na ga ka da labarin da ka bayar mako da ya shige muka sha dariya
eh a to ai wato yau in ni bada wani na gani sai ciki ya fashe saboda dariya
to babu mu janje
to bari in baki na waje kare in baki nan cikin gida din da faru rana abi ga rana cika cika da mun kai nan in ya miki o sai da ya kwashi gara wai sai ya tada kai wai don Allah ciwa hero dodo ni da shigo
ba kai amma kai kace mu Hafiz ba za ka faɗa ba
a to ni ne ba faɗi
kace mu Hafiz ba za ka faɗa ba ka zo ka faɗa
a ba faɗi ba ni ne ba faɗi suna ba addi
ni ba ban faɗa ba
to bari in bada wannan labari wato ke gane malama Grace wato wasu samari ne guda biyu ana kiran su Lukman da Sarajo to suna tattafiya su kawai akan hanya haka sai suka zo suka bi ta gaban wani bene haka to irin daga haka kai da zasu yi haka sai suka ga wata budurwa mai kyau haka karatar da ita tana can sama kamar tana lekun su sai Lukman ce kai Sarajo ta bigo take kyawun yare a can mu ne take kallo fa muna ma ga tana mana murmushi sai Sarajo ce kai ka kyale ta kawai zo mu tafi to irin dai Lukman da ya kari sun dan yi gaba
yana ta kallakalle
yana ya dan kara waiguwa dai ban mu Allah ba sai dan kara waiguwa
hankalin shi na kan
ne yana kara waiguwa sai ta yi musa alamu da hannu haka sai wai su sai Sarajo wallahi tana kira na sai Sarajo ce na ce ma wallahi ka kyale ta ka zo mu tafi sai Lukman ce kai wai anya ba bakin ciki kake ba wallahi mutumi na naka ba bakin ciki kake ba ni ne take kira ba kai ba sai Lukman ega kawai shi dai wallahi bari abin nan kawai sai ya share Sarajo kawai sai kama hanya
ya dawo abin
sai bi kawai sai kwankwasa kofa kwariyariya ta fito sai ta bude kofa lalle marhabin tai masa marhabin ta ji suka shiga cikin yara ta zaunar da shi a falo sai ta dauko mai abinci da abin sha sai ta aje mai to irin kafin ya fara cin komai haka sai suka ji motsin mota haka ta dan tsaya sai can burwa sai ta ce ina zuwa sai ta dan leka ko da ta leka window sai ta ce subhanallahi wallahi mijina ne ya dawo
to fa
ai ko lu kuma in ga ni kamar hangin ciki zasu zango saboda tsoro
za ko ya sha bayan kanta na irin na bafullata ne ran can kuma ne gida zai ga kafa yace
sai ta ce mai duba can ga tarin wanki can ni maza kama guga za ka mai gida shigo sai in ga masa cewa ai mai guga ne nake
to fa lalle ya ta yi
kuma ya ta karkare yayi ta guga yayi ta guga yayi ta guga shi dai mai gida bai shigo ba sai da guga nan
ba ta kare ba lalle ga
da ya gama ya dauko wannan kuma yana ta guga mai kyau duk kada mai yana guru kada mai gida shigo
sai ce wannan
wannan mai gugan ba mai gugan kware bane ba
an ce wannan mai
kuwa in ga miki yawa hala yayi ne kwashi tsauni ne
to yana lalle kan yau ta ci ta same shi
duk inda gabar jikin sa take ciwo take masa
to sai kuwa
to yana komawa can yana wani yace wai dai ci traje ce shi lafiya sai ce wai ka san gidan nan ne shiga jiya
eh
billahi la ilaha illallah wani ne ne ina buga ina ka yare ne ta kira ni sai traje ce ba na ga ma karkaje ba ai kayan da ka goge dudu ne wanke sa jiya
shi ba ka ka mace ta aka lebo ta ga aka kira shi ya ce musu kai kyaleta
ki da ta ku barka da ta ku barka to gashi ka taje wannan kayan ni ne wanke sa jiya na ci kwakwa shi yasa ta san da kai ba za ka je ka ji daga kwakwa
wato ita shike na ta samu aiki kyauta ma lebo da kyauta gobe ba ka buka da ban hanyar
kwari da gaske wai ita dabi'ar ta kenan tana yaudaran mutane suna mata aiki
a farara kila wasu kuma ruwa za a iran ga ruwa za a zo ta ga nemo ruwa kan shara ka wance-wance
shi
kenan to wannan kuma wani labari ne tunda yau mun yi anguna da amare to wannan ango ne to su anguna da amare wani ango ne ya yi sabon aure shi kuma da matarsa suka shiga sabon gida ka sai kamar yadda ake al'adar mu nan akai musu sabon gida shikenan kullun akai abinci ita amarya tayi abinci sai ta wanke kayanta ta tas ta wanke kwanoni ta wanke tukwane ta wanke ko ina dai ba ta barin wani abu ya kwana da datti
da kyau
to amma kuma idan tayi wanke-wanken nan tsaf in suka tashi sai su zo su ga tukwanen nan an yi amfani da su kwanoni an yi abin kamar an ci abinci kamar yadda ta bari ba kuma abincin da ta dafa ba
wai abin ko rabon mawaki
ai shi kullun haka su dubi juna kuma su daga su kadai a cikin gidan nan ba kowa sai suka yanke shawara suka ce to mun san yadda za mu yi yau mu laɓe kar mai bacci mu tsaya mu ga waye ke mana wannan ta'adi shikenan sai can suna zaune suna jira sai suka ji kwaraniya
to
suka ji ana fara kwaraniya ana ta motsi a cikin gida sai suka leka suna lekowa sai suka ga ana dora sanwa akan wuta aka dora sanwa a cikin minti biyu abinda ake dafawa ya nuna
to fa
ai ko ruwan zafi ba za ka iya dafawa a minti
ina ruwan na'ura ma jiki
ko ruwan zafi sai nan da nan a cikin minti biyu aka gama dafa abinci sai suka ji wasu irin halittu ne
ciki ya duri ruwa
da ganin halittun ma sai suka ji ɗaya daga cikin halittun ya zuba abinci a cikin kwanonin nan sai ce kai dauki ka kaiwa ifritu yana can kasar indiya
har ka ta lalace
ciki ya duri ruwa da matun da ganin halittu sai kuma suka ji an mika ma guda aka ce kai kuma na biyu ka mika wa turuwa sai na china
daga yadda suke
suka ji aka ce na uku kai kuma ka je Masar ga kaiwa Charfayelu sai aka ce ma na hudu kai kuma sai kuma aka ce ma na hudu kai mai kama ango da amarya nan na cikin gida da yau suka kasa kwanciya suna kallon mu
wallahi ba ku muke kallon ba ko san kuna nan ba
to na san yinna an kai ne angon nan ya za ka yi
to ne ne kayan biyu ko dai in hito in yi jarun taka tun dai gaba amarya na saboda ina gudun kada ta ga an kawo ta gidan rabu amma dai gaskiya sakkuta ba su da abin ga sakkuta ba a san mu da abin ga ba don haka duk wazo zai ce ai sabbe ne ran kaji dade wallahi ba kai dan ni ba kai kuna nan ba Allah ya shaida ya sani ba da kai nake ba don ban ko san kana nan ba
to masu sauraro ku za mu bar ku da wannan idan ku ne ke amarya in ke ce amarya ya zaki
kai
ko kai ne ango
sai da manta da wannan angoncin nashi ba
to da wannan labari da wannan ba'awara za mu bar ku sai ku ga garzi ya shafa mun na sada zumunta Facebook domin yin wannan muhawara sati mai zuwa za mu ji inda ta kaya yanzu a madadin
Murtala Faruk
Sanyi. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zuban lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri.
Sauraro a nan muke ka ƙarshen shirin namu ne sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata da adireshin mu na boahouse.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na rauku jimuriyoyinsu, ni Sarfin Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
Sauraron shirye-shiryen VOA Africa.